بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيقول لك رسمنا كتاب الأربعين النووية أيوة نمونينا لاربع بيركو قوتا جماد الآخرة هجرة منذ صلى الله عليه وسلم dubu daya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma yi daidai da 19 ga watan 5/2010. Za mu fara hadithi na 7 a yau insha Allah, wato hadithin addinin nasiha. Rawahu Muslim. Sai wannan hadisi kamar da muka ambata shine hadisi na 7 daga cikin jerin hadisai guda 42 wanda al-Imam an-Nawawi ya tara a wannan littafi nasa wanda aka fi sani da hadith al-40 an-Nawawiyya. Kuma hadisi ne babba mai muhimmanci kwarai a cikin malamai ko wanda suka ambaci cewa yana cikin hadisan da aka gina musulunci a kansa baki ɗaya saboda wato ma'anoninsa. Kuma yana cikin manyan misalai da akan kafa na jawami'ul kalim. Mun san dama babbar sifar da ta haɗa waɗannan hadisai da muke karantawa da ake ce ma'arba'unin nawawiyya shi ne kasancewarsu min jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim wato kalmomi taƙaitattu a lafazi amma wanda suka tara ma'anoni da yawa. To irin waɗannan hadisai su ne aka tara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma aka sa wa al-Imam an-Nawawi ya tara 42 daga cikin su ya samu wannan littafi suna al-40. To wannan hadisi saboda abin da ke cikin sa na kankantan lafazi da kuma girman ma'ana yana cikin babban misalin da aka nuna na wato hadisan da suke min jawami'ul kalim. Yace an Abi Ruqayyata Tamim ibn Aus ad-Dari daga Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu anhu dai daga cikin sahabbai ne na manzon sallallahu alaihi wasallam, kuma malamai suna cewa ba shi da wani hadisi banda wannan. Mana mun san ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka ruwaito akwai mukthiruna, akwai mutawassituna, akwai muqillun daga cikin sahabbai wajen ruwaya su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu za mu ji hadithansu da yawa saboda sabubba, imma saboda yawan mulazaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma saboda dadewa a rayuwa, wato sun dade har zuwa lokacin da aka fara tintiba su ana daukar ilimi a wurinsu, kamar su Abu Huraira radiyallahu anhu, Aisha radiyallahu anha, Abdullah ibn Umar, duk wannan suna cikin mukthirun. Abu Huraira saboda yawan mulazamarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da yake ya rayu shekara uku ne kawai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ya musulunta bayan wato hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana shekara 7, ya zo ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 3, amma kuma koyaushe yana tare da shi, kuma ya samu albarkar manzo sallallahu alaihi wasallam wajen sauraron hadisansa. Bayan wannan kuma bai rasu ba har sai da ya kai shekara wato hijira tana shekara 58 sannan ya rasu. Kunga ya dade, don haka waɗanda suka zo bayansa sun karɓi ilimi a wurinsa. Wasu sahabban kuma za mu ga hadisansu suna da yawa ne, kamar irinsu Abdullahi ibn Umar, saboda a zamanin annabi dama yara ne suna samari, don haka abinda suka ji sun rike shi bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ana tambaye su kuma suna ilmantar da mutane har aka ji hadisai da yawa a wurinsu. Irin su Aisha ku dama ba abin mamaki ba kasancewar mata ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shigarsa da fitarsa da al'amuran cikin gida duk suna cikin waɗanda suka tafi kowa saninsu. Don haka tafi take da hadisai da yawa, waɗanda kuma za ka ga ba su da hadisai da yawa, in za mu ga ko da hadisan Abubakar radiyallahu anhu ba su kai na wasu daga cikin sahabbai yawa ba. Me ye dalili? Duk da cewa Abubakar radiyallahu anhu yana yawan lazubta annabi sallallahu alaihi wasallam, sau da yawa hadisai za ka ji an ce dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar, kharajtu ana wa Abubakar wa Umar. Ma'ana dai munasabobi da yawa za ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam, wata rana na tafi ni da Abubakar da Umar, na mun dawo ni da Abubakar da Umar mun zauna, irin waɗannan kaga ya nuna ashe sun lazimce shi lazimta mai muhimmanci. Amma kasancewar Abubakar bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara biyu kawai yayi, dan haka lokacin riwayar hadisai bai yawa ba, dan haka ba za ka san ashe kaga hadisansa sun littafan riwaya ba yawa. Dan haka ashe ba a lura da yawan hadisan mutum ya zama shi ke nuna falalarsa, idan an ga wato hadisansa ba yawa sai a ce a'a ai ko ba a san sa ne ko koyewa ake, kamar yadda za mu ga wasu ƴan bid'a suna yi sai su ce misali me yasa ba a sami hadisan ko a ce hadisan Fatima me yasa ba su da yawa, ai tsammanin kamar wai ko malaman sunna ne suka boye, duk ba haka ba. Fatima radiyallahu anha wata shida ta yi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka kafin a ce an fara harkar ruwaito ko karɓo ilimi daga sahabbai, don haka babu mamaki dan ba riwaya, duk da cewa waɗannan abubuwa duk ba su ne dalilai ba. Yawwa, falala daban tana nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan kowane sahabi, sannan babu riwaya shi ma daban, duk da cewa yawan riwayar yana nuna wato kusantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dadewa tare da shi. Wannan bawan Allah hadisin da aka ruwaito daga gare shi kenan, in ji malamai. Yana cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam, daga manzo a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala, ya ce addinun nasihatu thalathan, yace addinun nasiha, wato yace addini nasiha ne, addini nasiha ne, wato me mai ta wannan hasaku kulna, sai sahabbai suka ce, sai muka ce da shi liman ya rasulullah, ga wa yake nasiha? Qala, sai yace lillahi wal kitabi wal rasuli wal a'immati almuslimin wa 'ammatihim, addini nasiha ne ga Allah, ga littafin Allah da manzansa da shugabannin musulmi da kuma ga magarin musulmi, wato al'umma baki daya. Wannan hadithin ya kasa kenan, yace rawahu muslim, muslim ya rawaito wannan hadithi, don haka hadithi ne sahihi. Me ake nufi da nasiha? Abinda mutane galiban suke ce ma nasiha shine idan mutum ko ya yi kuskure sai a ce bari a je a yi wa wani nasiha, ma'ana a faɗakar da shi, a dawo da shi kan hanya, a nuna masa abin da ya yi na kuskure domin ya bari. Na'am, wannan ɗaya ce daga cikin ma'anonin nasiha, amma ba ita kaɗai ce ma'anar ba, kamar yadda za mu ci. A lugar Larabci dai in an samo kalmar ne daga an-nusku, nusku kuma abin da ake nufi da shi shine al-khulusu min ash-shawa'ibi wash-sharika, abu ya kubuta daga dukkan wani cakudi da tarayya, ya zama gare-gare, shine abin da ake nufi da an-nusku. Yawwa, shi yasa a Larabci akan ce asalun nasihun, zuma gare-gare da ita, wato zuma wadda take tatacciya mai tsafta, garo babu wani cakudi a cikinta, ana sifanta ta sai a ce mata nasihun, asalun nasihun. Hakanan wannan ana faɗi ne idan ya zama cewa babu komai na cakudi a cikinta, wannan ma'ana ta farko kenan, ma'ana abin da ya zama babu wani abu da ya bata shi, ya gurbata shi, ya lalata shi. Ma'ana ta biyu malami suna cewa shine iltiamu shay'aini, abubuwa guda biyu su dace da juna, bi haythu la yakunu thamma tanafurun bainahuma, ta yadda zai zama babu wani wato sabani ko rashin jituwa a tsakaninsu. Zati ne guda biyu, imma na mutum da mutum, ko na mutum da kuma abin da ba mutum ba, misali kowane abu dai guda biyu,
ya zama cewa sun dace wa juna ba tare da an samu wani abu na rashin jituwa ba, wannan shi ake cewa nasiha. Ta yaya za a samu dacewa da juna din yadda ba za a sami wato wannan rashin jituwa ba? Idan ya zama cewa wato an samu wata alaƙar da kowanne ɗaya yana baiwa ɗayan haƙƙinsa, mun gane wannan. Idan na baka haƙƙinka a matsayinka na ɗan uwana musulmi, ba da haƙƙin nan sunansa na yi maka nasiha. Ina ji, mun gane yau. To wannan ma'anar a lugar Larabci ke, amma a istilahi a gun malamai dangane da wannan hadithin, a cikin wannan hadithin an ce nasiha mai ake nufi, don akwai kodake a dangane da lugar Larabci malamai sun kawo, ina jin kamar wannan littafin da ke hannunku za ku sun kawo maganar daga cikin abin da ake nufi da nasiha shi ne a haɗe abu ya zama an sami dacewa tare da shi, kamar yadda tela yakan ɗinke wani ɓangare na kyalle da wani su zama guda ɗaya, ya zama cewa babu saɓani tsakaninsu. Shi yasa ake cewa nasahal khayyatu, ko kuma ana cewa shi kansa tela ana ce masa nasihun, shi kansa tela a Larabci ana ce masa nasih, saboda shi mai ɗinkewa ne. Wakenan dai ma'anar lafazin nasiha yana nan, yana tafiya kan maganar a gyara abu, a ɗinke shi, kar a samu saɓani. Na fata mun gane. Kenan ashe yana nuni zuwa ga wacce ma'anar ta biyu wadda na ambata. Amma a wannan hadisi ɗin abinda suke nufi da abinda malamai suka ce ana nufi da nasiha, akwai ma'ana ka iya cewa ko guda biyu, ko kuma ka hararo waccan ɗin cewa iradatu alkhairi lilmansuhi lahu, wasu kuma suna cewa hiyazatu alhazzi lilmansuhi lahu. Duk dai ma'anarsu ɗaya, nufin alheri ga wanda kake wa nasiha. In aka ce za ka yi wa mutum nasiha, ma'anarsa za ka kana nufin alheri gare shi, za ka ba shi haƙƙinsa, za ka yi masa abin da zai kawo gyara tsakaninka da shi. To a wannan, in muka ɗauki wannan ma'anar, mu kalli abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa akwai nasiha a kansu, dole ne mu raba ma'anar nasihan ta zama kashi biyu. Ba zai yiwu ma'anar ta zama iri ɗaya da dukkan wannan abubuwa da aka ambata, wato lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihi. Me nake nufi anan? Idan muka ce iradatul khairi lil mansuhi lahu, to dole wannan ya zama cewa mun takaita shi zuwa ga guda biyun nan na ƙarshe ne. Nufin alheri ga wanda ake wa nasiha, ma'ana ka bashi haƙƙinsa, ka nufi alheri da shi. Ma'ana mutum biyu wanne kenan? Da a'immatul muslimin da kuma ammatuhum. Don su ne muke ba su haƙƙinsu ta ɓangaren mai nufin alheri gare su, sannan kuma idan daga cikin ma'anonin ma a nasiha ɗin akwai maganar cewa ka yi kalma da za ta kawo gyara tsakaninka da wani, ko kuma idan ya faɗa wani laifi ka gaya masa don ya gyara, wannan ma'anar da take ita ce sha'i'a a wurinmu na ma'anar nasiha. To ita ma ana iya samunta ne kawai a gunwa a kan waɗancan ɓangarori guda biyu da ƙarshe. Ba wato ma'ana abin da ke so in ce shi ne, in ka ce ka yi nasiha shi ne ka gaya wa mutum kalmar idan bai yi daidai ba domin ya gyara, kaga ba zai yiwu ka fassara, ka ɗauki wannan fassara ka ɗora ta a kan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Mun fahimci abin? Wannan zai zo ne kawai idan kana magana a kan ya immatul muslimin wa ammatihim. Yawwa, shi ne za ka yi wa musu nasiha, ka gaya musu kalma don su gyara wani abu. Amma idan aka ce nasiha ga Allah, nasiha ga littafin Allah, nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to dole ne mu bashi ma'ana ta biyu, ba ma'ana farko ba. Ina ji, mun gane. Ma'ana ta biyu ita ce a samu iltiami, dacewa da rashin, wato kar a samu rashin jituwa tsakanin wasu ɓangarori guda biyu, ta hanyar kowanne ya ba wa kowanne haƙƙinsa. Wannan shi ne nasiha. Don haka ashe nasiharmu ga Allah ita ce mu bashi haƙƙinsa, nasiharmu ga littafin Allah ita ce mu bashi haƙƙinsa, nasiharmu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bashi haƙƙinsa, ba mu gaya masa magana don ya gyara ba. Mun gane? nasiha kuma ga ummatul muslimi a ummatul muslimin shine ya kunshi wannan din mu ga musu nasiha su gyara sannan kuma mu ba su haƙƙinsu hakanan ɗan uwan mu musulmi su ma mu yi musu nasiha su gyara ta kalmar wa'azi da karantarwa da ilmantarwa sannan kuma su ma mu ba su haƙƙinsu yanzu ina jin mun fahimci me ake nufi da nasiha yau to waɗannan ma'anoni idan muka kalle su su ne suke cikin wannan hadisi din sai mu zo mu yi magana akan me ake nufi da nasiha ga Allah in an ce nasiha ga Allah ko baiwa Allah haƙƙinsa shine manyan abubuwan nan guda uku da muka sani nasihatuhu fi rububiyyatihi ma'ana ka bashi haƙƙinsa na rububiyya kai imani ka sansance babu kokonto cewa Allah madaukaki shine mahalicci shine mai rayarwa shine mai karɓar rai shine mai arzutawa shine mai kuma dabbara da kuma gyara da tafi da al'amuran halitta baki daya wannan shine haƙƙinsa na rububiyya kai da cewa shine rabbu abu na biyu haƙƙinsa ka bashi haƙƙinsa na uluhiyya cewa kar ka dauki wani nau'i na ibada ka baiwa wani wanda ba shi ba ma'ana a bauta masa shi kadai kuma a yadda da cewa babu wanda ya cancanci a bauta masa sai shi na uku kuma nasiha gare shi ma'ana ba da haƙƙin Allah ga Allah a babin sunayensa da sufofinsa a imani da su yadda suke ba tare da canzawa ba ba tare da an kore ma'anarsu ba kuma a tabbatar da sufofin da suke wato nuni zuwa gare su ga Allah subhanahu wata'ala ba tare da an kwatanta shi da wani daga cikin halittarsa ina fatan mun gane wannan wannan a dunkule shine nasiha ga Allah kenan dai ka bauta wa Allah ka bi kuma bi umarninsa duk abin da ya bada umarni ka bi duk hanin da ya hana ka anu kar ka aikata wannan duk shine nasiha ga Allah da fatan mun fahimta da duk wata ma'ana wadda ta kunshi wajibi ko mustahabbi duk abin da yake wajibi ne in ka kalli wannan kenan zaka shigar da duka maratibud dini al-islam wal iman wal ihsan ka bawa Allah haƙƙinsa fil islam a musulunci ta hanyar me tabbatar da shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka tsaya da sallah ka bada zakka kai azumi kai aikin haji in akwai iko wannan bada haƙƙin Allah kenan fil islam bada haƙƙin Allah fil imani imani da Allah da mala'ikunsa da littafan Allah da manzanninsa da ranar ƙarshe da imani da ƙaddara waɗannan rukunan imani guda shida imani da su da yadda da su da aiki da abin da suke karantarwa shine ka ba wa Allah haƙƙinsa a wannan babi sannan kuma muraqabar Allah ta bangaren abinda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a martaba ta ƙarshe ta addini an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak shi ma wannan ka ba wa Allah haƙƙinsa wato ta hanyar ka bauta masa kamar kana ganin sa ko da baka ganin sa to shi yana ganin ka wannan irin shiddatul muraqaba din ka tabbatar da ita tsakaninka da Allah ita ma wato nasiha ce ga Allah ina fatan mun fahimci me ake nufi da nasiha ashe kenan ba a gaya wa Allah wata kalma dan gyara ba dan ku Allah subhanahu wataala baya mantuwa baya kuskure ballanta na a gyara masa wannan a nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ma ta kunshi wancan imani da manzancinsa da cewa kuma shi ne manzo na ƙarshe da tsare mutuncinsa da karka bari a ci masa mutunci ƙarƙashin ikonka sannan kuma ka tsare shi ta hanyar rubuta haƙoƙinsa da falololinsa sallallahu alaihi wasallam da yaɗa sunnarsa a kau da jahilci wanda suka shigo da bid'o'i a harkar addinin da ya zo da shi a kawo da wannan bidiyoyin a nuna mutane ba daidai bane hakanan waɗanda suke sukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko daga musulmi ko ba musulmi ba wanda kida ma ba zai wace musulmi ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yayin wannan koda ma ya fita daga musulunci kafirai da suke sukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku yi rubuce-rubucen da za su yi raji ga irin waɗannan abubuwa da suke faɗa game da shi duk wannan yana daga cikin mun yi nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kar mu manta 'yan shekaru na irin abin da wato musulmi suka shiga nan samun baƙin ciki suna ji suna gani yadda ake faɗin maganganu marasa kyau akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga shekara 4 zuwa yanzu tunda aka yi dan me ake cewa cartoon din nan wace kasa wannan kasashen turai din nan ba ma guda ɗaya ba har wasu daga cikin su sun dauka su ma sun yi suwaisira da makamantan su to duk waɗannan abubuwa aikin musulmi ne daga cikin nasiha ga manzon su sallallahu alaihi wasallam shine su yi rubuce rubuce na bayyana martaba da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kafirai su sani cewa manzon nan namu fa ba makiyin dan adam bane ba da ake suranta shi wa an je an suranto shi da wani rawani da ya dandame jikinsa da bama bamai sunansa wato dan sa bomb duk inda zai je shine terrorist ne shi wanda dama an yi amfani da wannan ne don a nuna cewa musulunci nan wato tashin hankali ne kuma su sun yi amfani da aqaliya ne irin ta mutanen su domin suna karanta irin waɗannan jaridu suka ji an ce wannan wani terrorist ne to babban abin da za su shine su guje shi saboda wannan kalmar da ake amfani da take nan a zamanin yanzu wajen wato sukan musulunci da musulmi da kuma abin da suke karantarwa ko suke kira zuwa gare shi wannan wajibin musulmi a irin wannan abu shine na farko su nuna cewa su fa ba wannan abun bane wannan dai ne na biyu annabin su ko annabin mu sallallahu alaihi wa sallama bai zo da irin wannan karantarwar ba sannan a fito da irin wato dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na tausayi da rahama da jin kai da alaka mai kyau da mutane da yayi wannan shi zai nuna mutane cewa hatta irin alakar da yayi da waɗanda ba musulmi ba musamman a zaman sa da yayi a Madina ya zauna ya samu Yahudawa ya zauna da su kuma sannan da irin alakar da yayi da sarakunan Kirista da ya aika musu takardu cewa su musulunta duk irin waɗannan abubuwan jahiltar su shi kansa waɗanda ba musulmi ba su faɗi wata magana mummuna akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan su duk da an san da yawa daga cikin su kuma dan da ganganci suke yi domin suna son wato abin da yake faruwa a kasashen Turai da America na yawan shigar musulunci da ake yi to su samu hanya da za su dakatar da wannan shi yasa suka kirkiro waɗannan abubuwa din Allah kiyaye don haka wajibin mu nasihar mu ga wannan manzo namu da muke tsananin kaunarsa sallallahu alaihi wasallam shine mu kare shi ta hanyar rubuce-rubucen mu wannan kuma wani abu ne da gaskiya a irin mutaba'ar da nayi ni ne inda takaitacciya ce naga mafi karanci mutanen da suka yi rubutu akan wannan abu su ne mutanen mu musulmi da suke wannan bangare namu ba su yi wani abun a zo a gani a wannan bangaren ba duniya a lokacin nan duk inda musulmi suke sun ta sun yi rubuce-rubuce za ka ba zan ce wai ba a komai ba amma ba mai yawa ba ne in muka kalli girman abun da kuma abun da aka yi mana a wancan lokaci wanda shi ne mafi kyan abin da ya kamata mu yi ba zanga-zanga ba ba kone-konen wurin Kirista da suke ba ilmantar da su cewa hakikanin gaskiya fa manzon mu ba mai irin wannan karantarwar ba ce idan suka san gaskiyar musulunci yadda yake za su musulunta domin an samu adabi mai yawa da suka musulunta sakamakon rubuce-rubucen da aka yi ta kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan irin wannan layi din domin wasu da suka ji gani irin waɗannan abubuwa da ake zanawa sun yi ta bincike ne wai waye wannan Muhammad din a lokacin nan wanda duk yake mu'amala da internet in ya shiga zai ga cewa daga cikin manyan abubuwan ko kalmomin da aka fi yawan bincike akan su shine sunan Muhammad ko a Google ne ko kuma kowane search engine na internet za ka ga cewa kalmar Muhammad an fi yawan bincike akan ta to wannan abun ya sa waɗanda ba musulmi ba sun san waye Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya sa su da yawa daga cikin su sun musulunta to wannan shine babban aikin da zamu domin wato shi da tada hankali ko kuma a ce aje a kone dan wani na'am akwai abin da zai sa ka fesar da bakin cikin kuma daga wannan in ta tsaya iya nan to ba ka ci nasara ba ina fatan mun fahimta shi yasa zai zama a ce ba daidai ne ya zama irin wannan matakan muke dauka dan an taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mu ilmantar da mutane mafi yawan su akwai jahilci tare da cewa ana sanar da cewa da yawa kuma akwai ganganci a ciki to amma tunda baka da iko akan ka dauki irin wannan mataki din zai iya jawo wani abu ko gare ka ko ga sauran ƴan uwanka musulmi to ilmantar da mutane da ilmantar da waɗanda ba musulmi ba ta hanyar rubuce-rubuce da yarukan da suke fahimta na san a Saudi Arabia akwai wata kungiya da aka kafa kawai abin nan hay'a ce aka kafa kungiya ta musamman yi nusratin nabi sallallahu alaihi wasallam suka bude ofisoshi da yawa a garuruwa da yawa sannan suka kuma bude site na internet da yawa ya zama wannan ya zama sababi na tallan manufofin musulunci da kuma yada falaloli da kuma halaye masu kyau na manzonmu sallallahu alaihi wasallam wanda a sakamakon haka an samu adadi da yawa wato sun musulunci musamman da yaren turanci da faransanci da german aka yada waɗannan abubuwa da latin da kuma yaren waɗannan kasashe na wato waɗannan abubuwa su fito daga wurinsu haka ina da shi abin da zamu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan amfaninmu ba dan amfaninsa ba wato yana cikin kuma babban haƙƙinsa akan mu sallallahu alaihi wasallam har yanzu daga cikin ma'anar nasiha ga manzo sallallahu alaihi wasallam shine abinda malamai suka faɗa na ma'anar imani da shi ma'anar imani da shahadatu anna muhammadur rasulullah ita ce me mun sha faɗin wannan ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'bad Allah illa bima shar'a abinda ake nufi da ashhadu anna muhammadar rasulullah shine kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin duk abin da ya umarce ka da shi sannan ka gaskata shi cikin labarin da ya baka sannan kuma ya zama cewa ka guji ka nesanci duk abin da ya hana ka sannan kada ka bauta ma Allah da wani abu sai da abin da muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi na addini wannan shine yaddarka da cewa shi muhammad wato rasulullahi ne sallallahu alaihi wa sallam wannan din yana daga cikin nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nasiha ga littafin Allah kuma ma'anarta shine imani da littafin Allah alqur'ani a matsayin cewa kalamullahi maganar Allah ce ba zancen wani bane ba maganar manzon Allah bane sallallahu alaihi wa sallam ba maganar mala'ika jibrilu bane a'a maganar Allah ne Allah shine yayi magana da wannan qur'ani din da muke karantawa ya aiko shi ta hanyar mala'ika jibrilu ya kawo muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin sa na karshe kuma babu wani annabi da zai zo bayan sa kuma babu wani littafi da za a saukar a bayan sa wannan imani da wannan wajibi ne kuma shine ake nufi da nasiha ga littafin Allah sannan kai imani da cewa wannan littafi cikakke ne babu tawaya a cikinsa la a farkonsa la a karshensa la a tsakiyarsa babu inda aka cire wani abu babu inda aka kare wani abu haka Allah yake nufin a karanta shi tun daga lokacin da ya kare wahayinsa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa wannan zamani namu shi yasa Allah madaukaki ya kiyaye shi inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da wannan alqur'ani kuma lalle mu masu kiyayewa ne gare shi wannan alƙawari ne na Allah don haka kada ka yarda da maganar masu cewa ai alqur'anin nan bai cika ba ko akwai tawaya a cikin sa kamar yadda al-Qulayni yake ruwaito a cikin littafinsa al-Kafi cewa alqur'ani ai da suka sani ayoyinsa 17,000 ne ko kuma wanda yake hannunku 6,000 ne da wani abu su sun san abinda suka sani wai 17,000 don haka wai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suka zare abinda aka ambata a ciki na falalar Ali ibn Abi Talib shi yasa wato ya zama haka da kuma falalar Ahlul Bayt wannan inji masu addini shi ake wanda shi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya ƙaryata su a rayuwarsa domin kamar yadda yawa nake faɗa rayuwar Ali ibn Abi Talib babu abinda yake raddi ga fikirar shi a da addinin shi a ilinta ka dauko rayuwarsa da yadda ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda ya rayu da Abu Bakar ya zama a karkashin sa ya yadda da shi da khalifancin sa da zaman lafiyar da suka yi ya raka shi yaki aka je yaki da shi ya zauna a karkashin Umar ya zama alƙali a karkashin sa yana neman shawarar sa bai taba fitowa ya ce kai akwai Qur'ani akwai ko kuma a cikin Alƙur'anin nan akwai ayoyi kaza fa da aka ambata na falalana kun koyi ba ku ambata mani ba wannan a kowane littafi na duniya babu wannan sawa'un na musulmi ko na shi'a ya fata mun gane wannan don haka wannan shi kadai ƙaryata wannan wato tunanin ne har yanzu wato babu kuma har yanzu wannan maganar ta cewa ai shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ya zama khalifa bayan sa shi ma bai taba wannan da'awar ba bai taba zuwa gun Abubakar ya ce kai sauka ai ga wasiya ina da ita a rubuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma ya taba gaya min ko kuma ya gaya min wani sahabi babu ita haka nan bai je gurin Umar ba bai je wurin Uthman ba kuma shi yasa gaba ɗayan sahabbai bayan rasuwar Uthman basu ittifaki akan kowa ba banda Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu saboda haka imanin kowa yake tartibin nan haka yake daga wato tsarin Allah subhanahu wataala ba daga son zuciyar wani ba Allah subhanahu wataala ya kiyaye shi mu daga daukar irin waɗannan wato tunani mara kyau kada a sami itikadin tawaya dangane da alqur'ani a zuciyar mutum wannan alqur'ani haka babu wani littafi yanzu wanda Allah madaukaki ya tsare shi kuma ya zama mu'jiza ga duk duniya sai wannan littafi da zaka tare littafin duniya gaba daya wannan yana daya daga cikin challenges din da ko ta haddin da malaman musulunci suka jefa wa yahuda da kirista har zuwa yau din babu wanda ya amsa cewa mu dauki littafin mu gaba daya da mu da su da zai yi kowa ya jefa littafin sa a teku gaba daya qur'ani dukkanin sabbin qur'ani kowa ya dauki nasa a jefa a teku a rasa a sai a qur'ani duk duniya babu wanda yake da qur'ani sai a ce to babu kuma wanda yake da bible la na wanda yake gun yahudu old testament ko kuma new testament da waɗannan kirista suke imani da shi to a ce kowace al'umma ta rubuta nata ta dawo da shi su wa za su rubuta banda musulmi ba mai wannan aiki saboda me musulmi su kawai suke da littafin da Allah ya yassare a haddace shi ba za ka samu wani kirista da za ka ce ya haddace maka bible yadda yake da harufansa gaba ɗaya har zuwa ƙarshe duk inda suke amma qur'ani ba bayan kwanan aka dawo daga musabaka ma to da mai musabaka da wanda baya musabaka kowa ya san qur'ani ma'addatansa kawai in ka ce kawai a Najeriya za ka samu sama da miliyan ko na takaita na takaita ko to wannan menene mu'jiza ce kamar da larabawa da yawa suna faɗa cewa idan suka ga ɗan afirka misali ya ce ga ɗan Najeriya ya zo ya karanta alqur'ani su ji yadda yake itqani ga tajwidi ga hadda mai kyau sai su ce kai lalle wato mu'jizar qur'ani ta tabbata mutumin da bai in ka ce ya fassara ba zai iya fassara ba bai san ma'anar ba amma duk da haka zai karanta maka qur'ani gare kamar yadda aka saukar da shi ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ta isa mu'jiza dan haka haƙƙin qur'ani akan mu shine mai imani da shi daga Allah yake kuma sannan babu wata tawaya a cikin sa yadda kuka ganshi daga farkonsa har ƙarshensa maganar Allah sai babu kalma ko harafi na kowane mutum a duniya yawa daga yadda kuma ku duba ku gani a kissar yadda aka saukar da shi da yadda aka rubuta shi da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aka rubuta shi hadawa ne a mai da shi wuri daya shine aka yi shi bayan rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga lokacin da aka gama wahayi yadda yake nan a ko'ina wannan ya rubuta a jikin ganye wannan a ganyen abin nan dabino wannan ya rubuta a jikin fata wannan ya rubuta a ina ne wannan ya rubuta a koko haka aka tattara su ɗaya kuma da tartibi hatta saukar da ayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi israfi yesu fa bai zin wannan aya an saukar da ita a sata a wuri kaza wani tsammani yake ai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin su ne aka zo aka jerin da ayoyi da surori samsam ba haka ba da surorinsa da ayoyinsa duk da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka gama shi yau ku karanta littafai da suke magana akan ulumul qur'an na kusa kusa nan akwai al-itqan na Suyuti da akwai irin littafai na wannan akwai zarkashi ma yana da wani da kuma zarqani duk waɗannan suna da littafai da suka rubuta akan ulumul qur'an kuma sun yi magana mai kyau akwai littafi mai kyau a wannan babin da za a same shi zai kyau ɗaliban ilimi su karanta shi al-intisaru lil qur'an na Abubakar al-Baqillani yayi kyau sosai abin da ya rubuta akan wannan babi musamman wajen raddin wato soki burusu irin na masu shi'a da makamantansu wanda suke da'awar qur'ani ne shika ba Allah ya kiyaye mu dan haka wannan nasiha ga al-qur'ani ke sannan nasiha ga a'immatul muslimin nasiha ga shugabannin musulmi ita ce ai musu da'a kuma sannan kar ai furuji gare su ma'ana kar a fito a ce ba za ai musu da'a ba a yake su kamar yadda manhajin khawarijawa yake kamar yadda manhajin mu'tazila yake amma ahlus sunna aqida su ita ce ba a yin furuji wato tawaye da fito na fito ga shugabanni na musulmi da hakuri da irin abubuwan da suka aikata ko da sun aikata zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari satarawna ba'di atharatan za ku ga fifita juna a bayana za a rike akan dukiya sali wanda dauki dukiya ko matsayi ya ba dan uwansa ya hana wani wadannan abun ya sai umarce su da cewa ku yi hakuri hatta talqauni alal haudi har ku hadu da ni akan tafki har sahabbai a wasu riwayoyi suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka ga irin waɗannan abubuwa daga shugabanninmu ba za mu yaƙe su ba sai ce la illa an tarau kufran bawahan sai idan kun ga kafirci kuru-kuru fihi lakum minallahi burhan wanda kuke da hujja kuru-kuru akan sa wanda babu tawili ba dauka tawili yau amma in dai a wata ruwan kuma yace ma sallu fiku muddin dai suna sallah cikin ku suna zuwa su yi sallah musulmi ne su to kar ai musu furuzi kuma kar ya zama cewa an aikata abubuwan da za su wato ja tashin hankali gare su wannan abubuwa da malamai suka sa daga aqidar ahlus sunna ta zama haka dogaro da hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dogaro da san rai ko kuma tsoron mutuwa ko makamancin wannan ba a'a akwai babbar hikima lura da maslahar al'ummar musulmi baki daya saboda duk lokacin da aka ce al'umma hankalinta ya tashi to a zauna ayi addini fa baya yiwa yawa don haka maslaha ce ta al'umma baki daya a tsare jini kar a zubda shi a tsare mutunci kar a zubda shi a tsare al'umma kan ta hadu wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan ce malamai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mana wannan umarnin malamai kuma suka sa shi a cikin manyan abubuwa shi yasa yana daga cikin wato matakan da malamai suka ambata hatta abin da ya shafi nasiha idan za a yi nasiha ma'ana kalmar da muke cewa nasiha ma'ana me kalmar gyara ko da kuma ba da shawara in za a yi ta ga shugaba sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da muka gani daga sahabbai da tabi'ai shine idan za a yi nasiha ga shugaba a yi rike masa nasiha a sirri wannan ita ce sunna ta magabatanmu sunna ta malamai tun daga sahabbai ba zuwa suke misali idan ko shugaba yayi wani abu da za a yi inkari ko kuma ana son ya kawo gyara a wani abu sai a hau minbari sai a fado laifukansa gaba ɗaya da yake da su akan a duniya wanda yake da wanda aka sani da wanda ba a sani ba ba haka ake yi magabatan mu gaskiya ba haka suke cewa kuma wannan shine hanyar magabata kamar da da'iman nake faɗa wallahi ba ana faɗa ne a babin tsoro ba wannan ita ce hanyar malamai yawa ita ce hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce hanyar wato magabata da suka zo bayan su malamai suna cewa ku duba wani misali idan aka ce mutum shugaba ne kanka ko kuma kafin zo kan shugaban abokinka kuna da rayuwa da shi yau da kullum tare kuke zuwa duk inda za ku je ku karatu tare ku faɗi tare ku tashi tare kana da damar lokacin da kuke da kai da shi dinnan yayi wani kuskure ko kana son ya gyara wani abu na rayuwarsa kai masa nasiha ka ce masa da Allah ka rika yin kaza ka rika sai ka bari ba kai ba sai wata ran an yi sallama a masallaci sai ka muke bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah to mu dai mun kalli mun kula da cewa gaskiya abinda malam wani yake yi gaskiya ba daidai bane ya kamata a tashi a masallaci sakan da Allah yake tambaya idan aka yi maka haka a zuciyarka zaka ji daɗi ka karbi wannan abu wani abokinka ne yau da kullun tare kuke idan ya tashi yayin irin wannan abu ko a gaban jama'a ya tona ma asiri ya faɗi laifukanka ya ce baka da mutunci kai dan kaza ne kai dan kaza ne babu wani daga cikin mu da zai da irin wannan uslubin a ce hanya ce ta gyara haka ne ko ba haka ba to idan ka zo kuma sai ka kwatanta abin da wanda yake shi mai mulki wajibi ne akan kowa ya yi masa da'a shike bada umarni ayi zai sa hannu ayi kaza ayi kuma sannan yana ji cewa tunani dai yana da tunani irin nasa baya bukatar ayi tallansa cewa shi yana da talauci a tunani to idan ka zo kana tallan abubuwan da za ka yi masa ko kuma ka faɗa masa na gaskiya kai kaza kai kaza ya kamata ayi masa nasiha mu ba mu yadda da irin wannan abu baya ayi tawaye ko za ayi kaza da kaza kaga ka dauki hanya ba ta gyara ba idan ya zama abokinka ba zai da irin wannan uslubin ba kaga mai mulki ma min babin aula a ce ba zai da irin wannan hanya ba ina fata mun gane abu don haka ashe idan za ka yi wa wanda yake shugabanci nasiha ka dauki matakin ko ka rubuta a rubuce da ladabi ka faɗi abubuwan da yake aikata wannan alheri Allah saka da alheri irin abin da ake wuri kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza mai kyau to amma akwai wuri kaza ni na kula akwai abin da yake bukata a gyara shi dan Allah ina roƙon a taimaka a duba wannan abu dan Allah in kai ne aka yi maka irin wannan zaka ji dadi kuma ka ji dadi ba kaga zaka ji dadin hajja ka karba sai ka girmama mai wannan irin usulubi din kuma an yi aka yi irin wannan sai ka ga cewa an sami nasara ta bangare biyu na farko kai abinka da ikhlasi don baka zo kai tallansa ba a boye kai kadai kai domin Allah ya baka ladan sai kaga Allah madauki ya baka ladan na biyu kuma sai a samu gyaran da ake so amma idan ka zo kai irin wannan baramfarmar mutum yace ai ya sauke inji domin ta haka ne kawai za a gane ai malami mai gaskiya ne wanda baya tsoro su ba sa tsoron komai kawai faɗa gaskiya suke wannan usulubin ya kamata samari mu sani ba daidai bane malami na Allah shine wanda Allah ya san cewa shi na sani ba wanda ya zo gaban ka wato ya zage zage domin a ce baya tsoro ko kuma baya san a bashi abin duniya ba muna fata mun fahimci wannan malaman mu a baya ba haka suke ba mun samu wannan a karance cewa haka ake ba duk littafin musulunci ba irin wannan usulubin suke bi wato malamai ka je sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an je aikin haji ga wanda suke aikin haji a cikin ku sun san idan aka je zaman Mina salloli gaba ɗayan su banda sallar magriba duk raka'a biyu ake ko ma'ana dai azhar da al'asr da isha'i duk raka'a biyu dama asuba biyu ce wannan sunna ce ta haji ba sunna ce ta tafiya ba ba saboda kasaru bane in gane ko in ana Mina haka za a yi in ana Arafa ma haka za a yi zamanin Uthman radiyallahu anhu sai aka samu wani abu Uthman zai wa mutane sallah a Mina sai ya cika sallah ya yi raka'a hudu maimakon ya yi biyu a lokacin nan sai aka zo aka gaya ma wasu daga cikin sahabbai su Ibn Mas'ud radiyallahu anhu cewa Uthman fa kun ga gashi ya sallah da jama'a e kaza shin a bi shi a cika wannan sallar tunda ya saba wa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka wasu ga su tambaya Ibn Mas'ud ya ce a'a al-khilafu sharr yace shi sabani sharri ne kar mu neme shi yadda yayi abin nan ai hakuri a bi shi haka saboda me shugabani na al'umma daga baya in yi nutsu sai a je a zauna sai a tattauna da shi a ga inda maslaha take kun ga wannan abin a harkar sallah kenan fa amma an yi hakuri an tafi irin wannan ballantana abinda wato akwai hanyoyi da dama na gyara shi maganganu akan wannan abin suna da fadi suna da yawa kuma hakika suna buƙatar mu yi wa junan mu tambihi domin nasiha ga juna dan abubuwan mu su yi kyau ba saboda wato wata manufa daban ba muna fata Allah madaukaki ya tsarkake mana zukatan mu wajen fahimtar waɗannan abubuwa din shi yasa zan so in karanto mana wata magana ta Ibn Daqiq al-Iqbal a cikin wannan littafi dake hannunku inda yake fadin kafin nan tukuna akwai can nan An-Nawawi mu duba shafi na 71 a wannan wanda suke da wannan littafi yana cewa wa amma nasihatu li a'immatil muslimin amma nasiha ga shugabannin musulmi yace fa mu'awanatuhum alal haqqi ita ce a taimaka musu akan abin da yake gaskiya ne duk abin da yake gaskiya ne suka kira akan sa to kar mu yi tawani mu zo mu mara musu baya a taimaka a aikata shi muddin abin nan gaskiya ne shi wa ta'atuhum fihi kuma ay musu da'a a wannan abin da yake gaskiya din wa amruhum bihi wa nahyuhu haka ne ko da kuma a umarce su da wannan gaskiya ay kuma abi umarnin su da hannun su akan gaskiya din sun yi umarni da gaskiya abi sun yi hani da kan abin da ba gaskiya ba a hannu a wa tadhkiruhum bi rifqi sannan sai a tunatar da su da tausasawa wannan maganar waye maganan Nawawi mai wani littafi al-Arba'un an-Nawawiyya yace wa tadhkiruhum bi rifqi in da a tunasar da su ai musu wa'azi a fadakar da su to a tausasa musu wa i'lamuhum bima ghafilu anhu da ilmantar da su da sanar da su akan abu abinda suka gafala daga gare shi walam yablughum kuma bai iso su ba min huquqil muslimin naga daga cikin haƙoƙin musulmi duk abin da yake wani haƙi ne na musulmi shugaba yana wani wuri nesa ba shi da labarin halin da ake ciki mara kyau ya tura wakili ya wani abu kaza a wuri kaza amma shi bai abin nan yadda ya dace ba ilmantar da shi cewa wuri kaza fa ba a gudanar da kaza ba wannan nasiha ce gare shi ina fata mun gane wannan yau ba me yake cewa ba tsurku bane ko a ce misali a ce mutum yayi laifi bane domin duk taimakon kanmu idan misali kana ga wani wato shugaba na kasa an turo masa dukiyar al'umma yayi kaza da ita yayi abin da ba daidai ba misali kana da dalilai da suka tabbatar da haka kuma za a iya maganin wannan abun in ka rubuta ka aika sama wannan duk aikin alheri kai ba wani abu kai mummuna ba sai idan kana tsoron wato wani abu zai same ka na cutarwa Allah ya kiyaye mu wa tarkul khuruj bis sayf yace haka nan da barin fitowa da takobi alaihim akan su anan ana amfani da sayf saboda a da can shi ake amfani da shi wato takobi mutane su zalla takobin su a zo a ce za a yaki shugaba abun khawarijawa aqida su ce in aka ga shugaba yana saban Allah a gan shi mashayin giya aka ce mazinaci ne shike nan sai a ce ayi ya zama kafiri kawai kowa je dauko takobin sa sai a zo a kashe shi sai a sa wani shugaba wannan ita ce aqida khawarijawa a matsayin mu na dan adam duk wanda zai ku tafiya irin wannan to babu wani shugaba da zai kwana daya ko kwana uku ko ba ka bane gobe ma wani zai wani zulumin kuma gobe za a sake shi sai a kashe wani sai kuma a sake kawo wani kun ga babu zaman lafiya a cikin al'umma wannan aqidar khawarijawa ke ne Allah ya kiyaye mu don haka baya cikin abin da yake ya dace na nasiha gare su a fito a yaƙe su da takobi wa ta'alifu qulubil muslimina li ta'atihi yana daga cikin kuma nasiha ga shugabanni a yi nasiha a ja hankalin mutane kansu ya haɗu ga da'a ga shugabanni wannan maganar waye maganar Nawawi ma'ana a gaya wa al'umma su yi da'a ga shugabanni wannan nasiha ce aikin malamai ne su gaya wa al'umma cewa kar su riƙe irin aiki na khawarijawa ko na mu'tazila ina fata muna fahimtar wannan wannan fa ita ce aqidar ahlus sunna aqidar musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan yace qala al-khattabi al-imam al-khattabi al-imam al-khattabi shine wanda yayi sharhin sunan abi daud ya sa masa suna ma'alim sunan yawa yana da kuma wasu littafai din daban ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 388 yana cewa wa minan nasihati lahum as-salatu khalfahu yana daga cikin nasiha ga shugabanni har yanzu ayi sallah a bayan su ma'ana in su ne limamai da suke jagorancin sallah to ayi sallah a bayan su wannan kun a zamanin da misali zamanin khalifofi a farkon zamanin musulunci khalifa shine limamin sallah yawa shi zai zo da mutane hudu ba kuma ya gaya musu abinda Allah ya ce kuma sannan ya jagorance su ayi sallah komai laifin sa haka za a bi shi sallah a daga cikin abin da malamai suka kawo mana ma a wannan zan baya cikin wannan abin da malamin ya rubuta mun san daga cikin khalifofi da suka gabata akwai wanda ya shahara da jabberanci da kuma zalunci wanda har ya kashe wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani ana ce masa Hajjaj al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ko yawa to wannan bawan Allah yayi zalunci har al-Dhahabi a cikin sirar alamun nubala da yazo magana a kansa sai da yace ba ma san sa kuma yace kai muna mai masa fatan wuta saboda irin abin da ya aikata Hajjaj yayi aiki marar kyau na zalunci ga al'umma ya kashe yayi abubuwa ya kwace dukiya ba abin da bai ba marasa kyau akwai kuma wasu abubuwa haka har yanzu na alheri kuma dai da ya aikata kamar yadda dai bai dan adam jiki to amma a zamanin sa akwai Abdullah ibn Umar yana da rai bai mutu ba ya zo yayi sallah a bayan sa mun san Abdullah ibn Umar kuma waye shi wajen bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga idan irin masu shugabanci da rashin kyautawa irin su Hajjaj har su Abdullah ibn Umar sun sallah a bayan su kaga lalle zai nuna maka ashe baya cikin aqidar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aqidar malaman musulunci ayi tawaye ga shugabanni. Wannan abubuwa da ake faɗa ba sa nufin wai ka yadda da zalunci ka ce daidai ne, a ka dau matakin da zaka iya yi na a gyara abin da ba daidai ba ta hanyar nasiha da kalma mai kyau da rubutu da kalmomin da za su ja hankali, ko kuma ka isarwa waɗanda suke kusa da masu shugabancin cewa da Allah abu kaza fa yayi yawa, mutane suna cikin wahala, ana sace kullun al'umma, ana kaza, dan Allah a tausaya al'umma. Idan aka kalli nasihar ka don Allah kake yi, ba wanda ba zai karba ba, ko bai karba ba dai alal aqalla ba zai kore ka, ko kuma ya ce maka mutumin banza ba, kuma sannan kai tsakaninka da Allah zaka samu lada. To wannan manhajin in muka saba da shi bi idnillahi za a samu zaman lafiya. Ina fata mun fahimci wannan. Kun ga da abinda Abdullahi ibn Umar ya aikata, don haka sallah a bayan su wannan yana da shi, ko kuma a bayan wanda suka sa a matsayin shine wato imami. Wa ada'u as-sadaqati ilayhim. Oh, na tsallake ku? Na'am, wal jihadu ma'ahum. Da yin jihadi tare da su, in suka yi kira to a zo a fita hayya alal jihad. Jihadi ya yi za a je a yaƙi kafirai, a kira su zuwa ga addinin Allah, to wajibi kai da'a, kar ka ce a'a, wannan ni tunda yana shan giya ba zan bi shi. Mun fahimci wannan? Yawwa, wa ada'u sadaqati ilayhi. Wannan dai ina karanta mana maganar al-Imam an-Nawawi ne a cikin wannan littafi da shi ma da kansa ya masa sharhi. Yawwa, abin da ya faɗa kenan a wannan hadisi ne. Yana cewa wa ada'u sadaqati ilayhi, da ba da zakka gare su. Suna da wanda suka kafa a matsayin su ne masu karɓar zakka daga wurin al'umma, su kuma raba ta ga talakawa. In suka zo wurin ku, kar ku ce a'a mu ba za mu ba ku ba. Ina fata mun gane, yana daga cikin nasiha gare su in suka zo a ba su wato wannan haƙi na Allah subhanahu wataala. Wa talqur khuruji bisayfi alaihim, wannan an ya gabata ko? Yawwa, da barin wato tawaye gare su da takobi. Idza zahara minhum haifun aw su'u ishratin, idan zalunci ya bayyana gare su ko kuma wani mummunar mu'amala ta zamantakewa, to kar a fito a ce za a yaƙe su da takobi. Haifun ana nufin zulmun. Yawwa, wa alla yughru bi sana'il kadhibi alayhi, hakanan kuma kar a yaudare su da irin wato yaban da wasu makaryata za su zo suna yaban su da shi. Ba ruwanmu da mu je muna musu yabo na banbadanci, eh dan wane ne ka aikata kaza, ai ba a taba yin irin ka ba, ba ruwan ba, kar ka shiga wannan. Yawwa, hakanan kar ka rika ziga masu ziga su, domin ziga mutum da fadin yabo gaban sa yana sa ya dauki wani hali wanda ba zai zama alheri ba. Yawwa, dan haka ba cikin aikin malamai su ya zama cewa suna yin aikin da yake za a iya sashi a layin banbadanci da makamancin sa. Ya faɗi gaskiya abin da yake gaskiya ne. In maganar nasiha ta zo, ga irin yadda kuma ake yin nasiha. In mai shugabanci ne, a yi masa a sirrance ko aika masa a rubuce. Wa an yud'a lahum bis salahi, kuma daga cikin nasiha gare su shine a riƙa musu addu'ar Allah ya gyara su. Kun ga kenan, ba Allah ya tsine ba. Yau lokacin da kace Allah ya tsine, idan Allah ya karbi Allah ya tsine a matsayin sun zalunce ka, don zaluncin ba babu bane, ana yin zalunci. An zalunci mutane, an talautar da su, an yi abubuwa. To idan kowa zai ce Allah ya tsine, Allah ya tsine, Allah ya tsine, me zai faru? Allah madaukaki, addu'ar wanda aka zalunta babu hijabi tsakaninsa da ita, kun ga me zai faru kenan? Idan aka karɓi wannan addu'a, kullum lalacewa ce, kullum musifa, kullum irin wannan mummunan halin sai ya ci gaba. Ai ta satar, ai ta yin abubuwan ba za a yi aikin ba, ba za a yi komai ba, kuma sannan kun ga a ƙarshe wane ne ya fi shan wahala? Kun ga mu ne. Ko ba haka ba ne? Yau, to Allah ya kyauta. Don haka ashe kenan addu'a ta cewa Allah ya kintsa su ya gyara su ita ce sunnar magabata, kuma sunna ta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam. Yace qala ibn battal rahimahullahu ta'ala, wanda gaskin wanda yayi sharhin sahih al-bukhari shine ibn battal, fi hadha al-hadithi, yace a wannan hadisi dalilun ala anna an-nasihata tusamma dinan wa islama, dalili ne akan cewa ashe nasiha ana iya kiranta addini, ana kiranta musulunci. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da muka karanta jiya, me addu'a'u huwa al-ibada, kamar yadda yake kuma al-hajju arafa, duk wannan ala wato dalili ne, kamar haka nan kai cewa an-nasihatu addinu nasiha, shi ma alama sai ko dalili ne cewa lalle za a iya kiran nasiha da sunan wato addini. wa anna ad-dina yaqau 'ala al-'amali kama yaqau 'ala al-qabuli ma'ana an har yanzu aiki ko kuma addini suna ne za iya kiran aiki da shi za iya kiran wato magana da shi ma'ana addini magana addini ce aikin gabubba ma addini ce shi abin da ke faɗa kama yaqau 'ala al-qawli qala wa an-nasihatu fardun yujzi'u fihi man qama bihi wa yasqutu 'anil baqi ita yin nasiha din nan da ake faɗa ga ummatul muslimin ba farilla ce ta aini ba a'a farilla ce ta me kifai in wasu suka yi sun wadatar yawa ba wajibi ne akan kowa da kowa sai yayi ba har zuwa ƙarshen dai abin da ya ambata saboda lokaci yayi zan saurara anan da fatan Allah madaukaki ya sa mu dace insha Allah darasi na gaba ina ji adama mun kammala ko zamu karasa to abin da ya shafi nasiha ga ummatul muslimin a dunkule shine nasiha gare su da ba su haƙƙin su da zamantakewa mai kyau da kyautata musu da kuma gaya musu gaskiya da ilmantar da su addini da kuma duk abin da yake haƙƙi ne na musulmi a bawa al'ummar musulmi kar ka zalunci wani dan uwanka dan adam ko wani iri ne ko mai talaucin sa ko mai wato kasan da yake ciki a matsayin sa na rayuwar duniya kar a wulakanta shi wannan yana daga cikin wato nasiha ga ummatul muslimin muna fatan Allah madaukaki ya ba mu damar ba wa kowanne mai haƙƙi haƙƙin sa mu kuma Allah ya ba da damar a ba mu namu haƙƙin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in daga cikin abinda masu tambaye suka kawo wani yana tambaya cewa malam kai magana akan dabinan da aka gani gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada a ci ya idan dayan mu ya ga wani dan itace a gidansa ko kuma wani reshen bishiya ya shigo gidansa yake zubar da yaya zai ci ko kuwa to nan annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sani bane daga ina yake shi yasa yana tsoron ya zama na sadaka sai ya sa shi a babin shubha sai kada a ci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da iyalinsa haramun ne su ci wato zakka ko wato sadaka in kuwa wata bishiya ce ta leko gidanka ɗayan itacen suna zubowa dole ya zama cewa ko dai akwai mai ita ko kuma babu mai ita in babu mai ita ba matsala in kuma akwai mai ita zai zama ya ka nemi yafewarsa ya yarda duk abin da ya faɗo ka ci in ku bai yarda ba ka tattara abinsa ka miƙa masa ko kuma ku yi shawarar da ila kana da maka sai filin ya zama wurin ya zama naka a takaice dai abin wannan mai sauki ne ba irin wancan bane wannan kuma cewa yake malam muna bayar da shawara ga masu shirya kayan sauti su rika shiryawa kafin sallar magriba to ina fata sun ji kuma yadda zai zama na wannan mai tsawo shi lokaci da isa insha Allah darasi na gaba ma amsa ta Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sallallahu alaihi wa sallam baraka alaihi wa sallam